الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Alhamis. Yau muna 16 ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 1447, wanda ya dace da 6 ga watan 3 miladiya 2025. Yau 6 ne ko 5? 5 ga watan 3 hijiran miladiya 2026. Ci gaba da karatu manyan tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Meti daga wannan unguwa ta Bolari dake nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya. Don baban tabajiya, mun shiga sabuwar sura, suratul Saf. Mun yi muƙaddima a wannan sura, sannan mun karanta aya guda ɗaya. Yau malam zai karanta wannan ayan, sai mu ci gaba a cikin wannan sura insha Allah. Abinda na manta ban faɗa ba jiya, suratu As-Safi ita ce sura ta 61 a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma. Idan mu ta fara lissafi daga sama, daga suratul Fatiha, suratul Baqara, Ali Imran, za ka zo suratul Safi ita ce mai namba 61. Za mu shiga karatu kai tsaye cikin wannan sura insha Allah. Wa billahi tawfiq wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim.
Kaman da muka fada jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura ba'da bismillahir rahmanir rahim, yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aziz, Allah shine mabuwayi gagara misali, al-hakim mai hikima, mai tsara al'amura yanda ya dace. Mun riga mun yi bayani jiya wanda ba buƙatar sai mun maimaita insha Allahu. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, haqqal iman, haƙiƙanin imani, lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa? Allah subhanahu wa ta'ala yana tambayar masu imani, ya ce lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke faɗan abin da ba ku aikatawa? Sai ce kabura maqtan inda Allah, ya munana, ya girma a matsayin abun kyama, an taqulu ma la taf'alun, ku dinga fadan abin da ba ku aikatawa. Wannan ayoyi guda biyu, Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin masu imani, yana jan hankalin sahabbai tun a karan fari. Wannan ayan tana da alaka ne da bangarori guda biyu. Bangaro na farko, kamar yadda malaman tafsiri suka ruwaito a cikin littattafansu daban-daban, tun daga kan Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari da sauran malaman da suka biyo bayan shi, sun ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon lamari tun sun zauna a Makka shekara 13, jihadi bai halatta ba a lokacin shi yasa kafiran Makka suka yi ta musu wulakanci suka yi ta musu rashin mutunci ba ba su daban su rama ba har aka koma Madina da tsawon shekaru haka suke zaune ba ba su daman su yaki ba sai dai self defense kare kansu amma su su kirkiro jihadi da kansu ba ba su dama ba to sai sahabban annabi alaihi salatu wasalam suka dinga cewar ina ma Allah ya sanar da mu aikin da yafi so sannan wasu na cewa ina ma da a bada dama ayi jihadi ina ma da ayi kaza ina ma suna ta irin waɗannan maganganu Allah subhanahu wataala kuma yana cewa da su alamtar ilal ladina qila lahum kufu aydikum wa aqimus sala ana cewa ku dai kame hannayenku banda maganar jihadi banda daukar makami wa aqimus sala ku dai ku tsaya da sallah ku bi Allah sau da kafa ku mi tai mishi biyayya Allah subhanahu wataala ya ta sanar da su cewa su yi hakuri ya ta ba su hakuri su kuma suna ta ainihin burin ina ma da shar'anta musu jihadi Allah na cewa kufu aydikum wa aqimus sala ku dai kame hannayenku banda maganar jihadi ku dai ku tsaya da sallah Allah ce falamma kutuba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital lawla akhartana ila ajalin qaribin kul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila ana ma takunu idrukum mut wa lakuntum fi burujin mushayyada da Allah ya wajabta yakin aka ce to yanzu Allah ya ce a sanar da ku an wajabta muku jihadi sai kuma hankalin sai tashi suka ce Allah da an dan jinkirta mana ne mu dan kara yawa yanzu ba mu da yawa sosai kaga a farko suna ta burin a ba su daman su yi jihadi a shar'anta musu jihadi da Allah ya wajabta jihadin kuma suka ce laula akhartana ila ajalin qaribin da an dan jinkirta mana da dan dan lokaci kadan dan mu kara yawa mu kara shiryawa to Allah sai yake cewa da su ayna ma takunu dirukumul maut idan ma kuna tsoron mutuwa ne shi yasa ba ku san jihadi a yanzu to duk inda kuke mutuwa za ta same ku ko ai jihadi ko kar ai jihadi sai a mutu Allah ce wala kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin manyan manyan gine-gine mutuwa ba ruwanta da wani katon gida da kake ciki ba ruwanta da kana da kofa wanda bindiga baya balla shi mutuwa za ta shiga ne kawai ta fito da kai shine wala kuntum fi burujin mushayyada to da suka dinga waɗannan maganganun Allah kuma ya san a baya suna ta burin ina ma a ba su daman su yi jihadi Allah sai ci ya kuma su imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fada abin da ba ku aikatawa da kuna ta roƙon a ba da daman a yi jihadi yanzu kuma an ba da dama kun zo kuna cewa da an dan jinkirta a ƙara yawa Allah ce kabura maqtan indallah ya isa abun kyama a wurin Allah ya girma a wurin muni an taqulu ma la taf'alun ku dinga fadan abin da ba ku aikatawa karkashin wannan fassara ta farko kenan wannan ayin tana alaka da sahabbai akan wannan labarin da misali yanzu na kawo kamar da malaman tafsiri da dama suka rawaito magana ta biyu malaman da suka ce wannan ayan dawa daga cikin salafus salih sun tafi akan cewar wannan tana magana ne ga duk mutumin da yake fadan magana kuma ya san ƙarya yake ya alƙawari ya san ba zai cika ba shine lima taquluna ma la taf'aluna ku dinga fadan abin da ba ku aikatawa mutum ya dinga fadan magana ya san ba zai yi ba to wannan yana shiga cikin alamu na munafunci kisa in ka san ba za ka yi mutum abu ba kar ka masa alƙawari kar ka masa dadin baki ya tabbata cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim manzon rahama alaihi salatu wassalam ya siffanta mutane guda uku cewa munafikai ne yace alamu na gane munafiki guda uku ne sai yace na farko idza haddatha kadhaba idan yayi bada labari sai yayi ƙarya matukar zai magana sai ya shirya ƙarya wa idza wada akhlafa idan kuma yayi alƙawari sai ya saba to kaga idan mutum har zai dinga alƙawarin da baya cikawa ya shiga cikin munafikai inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza atu min khana idan kuma aka amunta da shi aka bashi amana zai ha'inci to kaga waɗannan gabobi guda uku kaf idan ka dauki rayuwar mutane a yau da yawa za su shiga cikin wannan abu musamman masu mulki za su yi alƙawari kuma ƙarya suke za su zo su yi magana a wurin campaign su yi ƙarya za a ba su amana na al'umma su ci amana to kaga wannan ba ƙaramin hatsari bane ba dole a dinga gaya masu mulki wannan hadisin a ce da su ya kai excellency ya kai honorable ya kai distinguished Allah fa ya faɗa ta hanyar bakin annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin Bukhari da Muslim yace ayatul munafiqi salasun alamomi na gane munafiki guda uku ne idza haddatha kadhaba idan yayi magana sai yayi ƙarya in an je kamfen a daina ƙarya a faɗi gaskiya ya ku jama'a ku zabe ni ba zan muku aiki ba zan ci kuɗin ku in yi wannan ya fita a wurin Allah amma zai faɗi a zabe haka ne ko ba haka ba na farko kenan ni na ga wani ɗan takarar da aka ce da shi wane maganganun da kake a wurin kanton zai iya faɗar da mu a zaɓe mutane ba a gaya musu gaskiya ƙarya ya kamata ka yi shi kuma ya ce ba zai yi ƙarya ba sabon ɗan siyasa ne da ragowar imani shi ƙarshe dai suka hana shi tiket ya ce shi kan wallahi duk inda ya je gaskiya zai faɗa zai ce abu kaza zai yiwu abu kaza ba zai yiwu ba abu kaza kuma za mu duba sai a ce aka ce kai komai ma zai yiwu duk abin da aka bukata ka ce za mu yi duk bukatar da aka zo da shi ka ce za mu yi yace ai in aka zo maka da magana ɗayan uku ne zai faru ko ka ce zai yiwu ko ba zai yiwu ba ko kuma za mu duba mu gani dole cikin wannan zai faru ko kuma idan bukatun na da yawa ka ce da wannan nayi alƙawarin za mu iya yi amma wannan da wannan fa abu ne mai wahala kila ma sai fadarar gamman ni yafi ƙarfi na haka ne ko ba haka ba wannan kuma sai mun hawo mu ga yadda za mu kulluwa abu a yanzu ina alƙawari na yi ƙarya in nace ba zan neman ma kuma na yi ƙarya to wannan abun shi ne abun da aka rasa in aka zo da buƙatu ɗari duka sai a ce za su yi komai na biyu wa idza wa'ada akhlafa ya alƙawari kuma ba zai cika ba a lokacin da yake muku alƙawari shi ya san dama ba yi zai ba wa idza atumina khana a bashi amana na baitul mali na dukiyar al'umma nan kuma ya ci gaba da kula da shi haka ne to ka ganin kuma sai su yi ha'inci su azurta kansu da iyalansu da 'yan uwansu da na kusa da su a bar al'umma a cikin bala'i na je wata unguwa a nan garin a cikin Gombe ni ban taɓa zuwa unguwar ba ban ma ɗauka wurin Gombe ba ne ba wallahi inda ina bacci aka kai ni wurin sai na farka wallahi ba zan ci a Gombe nake ba babu hanyar shiga mai kyau yanda ka san za ka je san bisa alaji sannan abu na biyu anguwan gaba ɗaya ba ruwa ruwan sha da yakan yanda ka san fetur har muka tsaya muka hira da wani malami na alaramma ne a anguwan da masu almajirai ɗin nan da ya gama a mota ya ɗauka 'yan siyasa ne suka zo abin da yake ce mana shine a taimaka anguwan nan wallahi matsalar ruwan sha suke da shi ke ruwan sha dai anguwan nan babu da shi amma sai a samu wani munafiki ya fito ya rubuta a social media an wadata gari da ruwa kuma fa a jikin ba wai sai ka a cikin Gombe ne anguwa take nan kurkusa a takaice dai ire-iren waɗannan sai ka ce to yanzu wanda fa yake mulki fa haƙƙin anguwan nan yana kan shi kuma sai Allah ya tambaye shi ruwa jarka ɗaya anguwan sai an je an nemo a wuri to yanzu dan Allah ya za a yi rayuwa haka Allah ya sauke to Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗa abinda ba ku cikawa wani hadisi ingantacce cikin Sahihul Bukhari da Muslim hadisin ya zo cikin Kitabul Iman na Bukhari da Muslim nan ma annabi ya ce arba'un akwai ababai guda hudu man kunna fihi kana munafiqan khalisan, duk wanda ya tsinci kansa a cikin ɗaya daga cikin ababe guda hudun nan to munafiki ne, tataccen munafiki. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce man kana fihi wahidatun minhunna kana fihi khaslatun min nifaqin, duk wanda yake da ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda hudu to tabbas yana da tataccen munafunci. Daga cikin annabi ce hatta ya da'aha, har sai ya bar waɗannan abubuwan. A cikin abu guda hudu da annabi ya faɗa shine wa idha wa'ada akhlafa, in yi alƙawari sai saba, ba zai cika ba. To shi yasa wata daga cikin salaf suka ce wannan ayan tana magana ne akan masu magana sun san ƙarya suke yi, ba za su cika ba. Shine lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wannan fassara na biyu kenan da malamai suka yi, kamar yadda nace wasu daga cikin salaf sun tafi akan wannan fassara. Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi a cikin Musnad da Imam Abu Dawud a cikin Sunan Abi Dawud daga Abdullah ibn Amir, daga Abdullah ibn Amir bin Rabi'a Allah kara masa da kale yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana sabiyun, yace annabi ya zo gidanmu a lokacin ina yaro karami amma ina rike da abin da ya faru. Yace da annabi ya shigo gidanmu wa ana sabiyun, ina dan yaro karami, kale yace fa zahabtu, sai na ainihin tafi, zan fita waje in je nayi wasa. Tunda shi dan yaro ina ruwan shi da wani annabi ya zo gidansu, kun gane magana abin aiko, shi a bar shi yayi wasa ya fi mishi wannan a tsaya a ce annabi ya zo, tun yaro ne karami da bai da hankali. Yace faqalat ummi, sai mahaifiyata ta ce da ni ya Abdullah, ya kai Abdullahi dan Amr dan Rabi'a, ta'ala zo karka fita waje, a'tika kaman zo ka karba, zo in baka wani abu. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, yace sai annabi yace da ita mamar tawa da tace in zo za ta ba ni wani abu, sai yace wa ma aratti an tutihi, me kike da niyan ki bashi, da kika ce zo kare fita wasa zaki bashi wani abu. Kalan tace tamran, dabino zan bashi, sai ta dauko dabino ta bashi. فقال صلى الله عليه وسلم, sai annabi yace da ita amma innaki law lam taf'ali kutiba alayki kadhiba, yace inda a ce baki bashi komai ba, kawai yaudaran shi kika yi, sai mala'iku sun rubuta sunanki makaryaciya. Kai ku ji ba annabi abin da ya gaya mata, yace inda baki bashi da binon nan ba, da irin ƙaryan nan ne na yaudara, zo ka karba, yazo babu komai, mala'ika zai rubuta makaryaciya a cikin littafin hajiya, wancan makaryaciya ko malama, wancan makaryaciya a hero gana ko a bolari ko a fantami, da address da komai mala'ika ya rubuta, a ce zo karbi abun dadi kuma yazo ba komai, sai dai samu abun ƙarya. To annabi ya ce duk macen da ta yi wannan haka za a rubuta mata. To dan Allah idan yaro karami za a mishi wannan, annabi ya hana yayi fada, yace da mala'iku sun rubuta kaza inda baki bashi ba, to ina ga wanda za a zo a tara manyan mutane a musu ƙarya, ban gane ko kun gane ba. Shi yasa Imam Muslim Allah ya mishi rahama daga cikin manyan malaman hadisi a sabu kutubi sita, wata rana ya tashi ya tafiya mai nisa tun daga wani gari zuwa kaman ka ce daga jiha zuwa wata jiha, yadda suke yawon neman hadisi. Yana da labarin wani malami zai je karɓo hadisi a wajen shi, da ya je garin sai ya tambaya ina ne da Allah gidan malam wani, aka ta ga shi can shina tsaye a kofar gidan. Kansa ako irin wannan sa'a kana tambaya ce ma ga wurin, to shi ma irin wannan ne. Imam Muslim sai kama hanya yana tafiya, da ya je shi wurin wannan malamin sai ya same shi ya rike kaman kace ƙwarya ko wani kwano, yana kiran dabba akan ta zo, kamar yadda ake rike abu ana kira akuya ko tinkiya ko wani abu don a kama ta. sai musulun sai ga babu komai a cikin wannan ƙarya, kuma yana kiran wannan dabbar ta zo akan ya bata dusa ko wani abu. Imamu Muslim ya kalli malamin ne, ya kalli malamin sai juya. Tafiya yi fa na kilomita ɗaruruka, tafiya ne na kwanaki, sai juya ya tafiye shi. Sai aka tambaye shi, ba wurin malamin nan ka zo ba, ko mun ga ka jiyo? Ya ce kwarai wurin shi na zo, daga yana ci daga gari kaza. Ya aka yi ce na fasa, ya ce na zo ne in karɓi hadisi a wurin shi, na ga yana yi wa akuya ƙarya. Yake wannan da yake akuya ƙarya ba zan karɓi hadisi a wuri shi ba. Kun ga mazaje ko rijali kenan, an yi wa akuya ƙarya ko tunkiya ya ce wannan maƙaryaci ne, ba ni ba shi, to na ga wanda zai wa ɗan adam kuma. Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun, ya ku masu imani don me kuke faɗan abin da ba ku aikatawa? Kabura maqtan inda Allah, ya girmama wajen muni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. An taqulu ma la taf'alun, ku rika faɗan abin da ba ku aikatawa. Allah baya son wannan, kuma Allah ya hana subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce ni
inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum
Allah ce inna Allah, lalle Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, yana son waɗannan da ake suke yaƙi, fi sabilihi a tafarkin ɗaukaka addinin Allah, saffan kaga sun yi sahu sahu, ka annahum bunyanun marsus, kai ka ce su gini ne wanda ke ɗamfare da juna. Shi ne bunyanin marsus. Shi yasa tsayuwa a sahun sallah ake so a jeru, ya zanto kowa yana manne da kowa, kar a bar wata kofa, kafafu ya zama sun haɗu, kafaɗu ma ya zama sun haɗu. Shi ne kamar yadda ake shirya block, ana manna shi da juna in ana gini, shi ne bunyanin marsus. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan, yana yabon bayin Allah na gari masu tsayuwa a filin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Allah ya ce yana son su, yana kuma ƙaunar su. Shi yasa jihadi wajen ɗaga addinin Allah, waɗanda bayin Allah suka yi kuma suke yi, yana daga cikin ibada mafi falala wanda ake samun lada mafi falala a wurin Allah da ɗaukaka. Kamar yadda Allah ya faɗa, duk wanda aka kashe a filin jihadi to wannan karace da shi ya mutu. Yace rayayye ne dan yana nan a wurin Ubangiji, shi yana ci gaba da rayuwa mai daɗi, har ma suna farin ciki da ainihin abin da suka samu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa tabbata a cikin hadisi ma ingantacce hadisi ne hasan. Akwai wani hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da Ibn Majah daga babban sahabi Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ƙara masa da ƙaleci, قال صلى الله عليه وسلم يتي منزا الله يا فدا صلى الله عليه وسلم يتي ثلاثه متاني غدا uku يضحك الله اليهم الله نا فارن تشكي دسو الله نا داريا داريا نا قونا دسو دنگني ده ودانن متاني غدا uku الله نا سون سو الله نا فارن تشكي دسو الرجل يقوم من الليل mutumin da ya tashi yana kiyamul layli da daddare yana sallah. Allah na san wannan mutumin. Wal qawmu idha saffu lis salah, da mutanen da suka yi sahu don tsaye da sallah. Ke yasa annabi a lokacin da bashi da lafiya har ya kai bai samu ya fito masallaci ba, da aka yi sahu za a tsaye da sallah, sai ya bude labule ta ɗakin nan na Aisha ya leƙo masallaci, da ya ga sahabbai sun yi sahu, abin ya burge shi, ya farin ciki ya dariya. Wannan abin annabi ya ji daɗin shi kwarai da gaske, sai da kowa ya gane annabi na cikin farin ciki. Farin cikin da annabi yake shi ne an tsaye da sahu, sahu ya tsayu. saboda ya san matukar an tsayi da sahu a sallah to musulmai za su tsaya kuma wajen kansu a hade kisa lokacin da sahun sallah baya haduwa to kan musulmi ba zai hadu ba kisa idan ka duba musallatan mu a yanzu yanda ake sahun sallah zaka sha mamaki musamman musallatan mu na gargajiya sai da Allah ya gafarta mana kawai kowa zai baje ne inda ya gada ba yayi bi iya filin da yake so ka masa magana ya ce baka da kunya tun kafin a haife ka yake sallah to ya zaka yi dishi haka zaka yi hakuri ka ta Allah mu gafir lana wa rahama to wannan kuma kuskure ne yana kawo rabuwan kan musulmai annabi ya ce ko ku daidaita sahu ko Allah ya dai saba zukatanku annabi ya ce na uku wal qawmu idza saffu lis sala kashi na uku idan mutane suka tsaya a sahu saboda jihadi za a yaki to Allah na son ire-iren waɗannan mutanen kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani mai shi mai girma yuhibbul ladzina qataluna fi sabilihi saffan yana son mutanen da suka tsaya sahu sahu dan daga addinin Allah suna masu jihadi ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su din wato gini ne wanda yake haɗe da juna yana damfare da juna sai Allah ya ce
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
Ubangiji ce wa idh qala Musa liqaumihi ka ba su labarin lokacin da Musa alaihi salam yace da mutanen shi ya qaum ya ku mutane na limatu uduna li dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali kun san cewa fa ni annabin Allah ne zuwa gare me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni annabi ne da gaske ba ƙarya nake ba annabi Musa alaihi salatu wasalam yana cikin annabawan da suka fi kowa shan wahala kisa hatta annabi da kanshi alaihi afdalu salat wa atammu taslim yana ba da misali da annabi Musa idan aka bata wa annabi rai aka cutar da shi aka masa sharri aka masa kage aka masa kaza aka cutar da shi ta kowace irin hanyar cutarwa sai ce rahmatullahi ala Musa a wata riwaya rahimallahu akhi Musa rahama Allah ta tabbata ga dan uwa na annabi Musa sai annabi ya ce laqad uziya bi akthara min hadha fasabara an cutar da shi sama da abin da aka mini amma ya hakuri ni ma zan yi hakuri annabi na yawan ba da misali da annabi Musa cewa an cutar da shi an zalunce shi an masa kage kuma cutarwa kala-kala da ba cutarwa kala biyu ne akwai cutarwa da harshe ya fi kowanne illa dan da a cutar da kai da harshe gwanda amma dukan tsaya za a bata ka ne ko naira ɗaya ba wanda zai saye ka kuma ƙarya ne shi yasa in ka samu munafiki ya ma sharri la ilaha illallah alayhi salatu wassalam wato ya salam idan munafiki ya bata ma suna kafin a gyara abun sai an sha wahala kuma in baka yi wasa ba ma zai haɗu da kai yana maka murmushi da dariya yana ƙaunanka baka san ya riga ya kashe ka ba a tsaye kana tafiya amma ya kashe ka duk inda ka bi ana nuna ka kai baka sani ba ku kalli abin da suka yi na Aisha fa matar annabi karewa kenan alaihi salatu wassalam idan ta yi kwana da kwanaki ba da san duk Madina labarin ta ake ba kasa irin wannan ya fi tashi hankali ki shigo taro ana kallon ki ki je gidan suna ana munafikan nan ta zo ita tai kaza ki je gidan buki ki ga ana gudun ki ba ki san me kika yi ba a bata ka a unguwa a bata ka a gari a bata ka ko ina kafin ka sani labari ya cika duniya to irin abin da suke annabi Musa kenan to cutarwa na harshe yafi kowanne masiba na biyu kuma cutarwa na gangan jiki a takin ɗinka a kawo mahali ai kokarin kashe ka ko a kama ka ko a maka za ire-iren waɗannan to na farkon yafi matsala to shine shi annabi Musa ya haɗu da duka biyu sai zo yake gaya su mutanen shi banu Isra'il daga cikin su yake ba shi ba wani kabila ba yana daban kamar yadda annabi yake balarabe na makka a maska dinga cutar da shi sai ce limatu udhunani dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna tabbas haqiqa kun sani anni rasulullahi ilaykum ni fa dan aikan Allah ne zuwa gare ku Allah ne ya aike ni zuwa gare ku Allah ce falan ma zagu a lokacin da suka karkace wata farkin gaskiya da gangan azaga Allah qulubahum Allah sai karkatar da zukatansu ya hana su imani Allah ce nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun saboda idan mutum ya kaucewa gaskiya da gangan to Allah kara tura shi in ka kaucewa gaskiya ne da jahilci da kuskure Allah sai ya dawo da kai saboda rahaman shi amma ka sani ka take to irin wannan ba sa dawowa da wuri shi yasa ko mutum musulmi ne yana kan wata tafarki ta bata amma ya san ba gaskiya bane ba yana fara ya dawo yana wahalan gaskiya Allah ma ba zai bar shi ba musamman idan kuma ya ja mutane akan wannan batan to ya shi zai batar da mutane shi kuma ya gyara su su bata Allah sai ya ce kai ma ka tafi tare da su yadda kai jagoran su a nan duniya ka zama jagoran su zuwa jahannama Allah ya kiyaye shine falan mazagu azaga Allah qulubahum kisa Allah ya ce wa man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzon Allah alaihi salatu wassalam bayan kuma shari'a ta bayyana masa ya gane gaskiya ne wayattabi ghayra sabilil mu'minin yabi hanyar da ba ta mummunai ba yabi wata hanya daban wacce annabi da sahabbai ba su bi ta ba sai Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga sai Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan ya gane gaskiya sai yake karba to irin waɗannan kara bata suke ba sa gyaruwa Allah ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah kan ba shirar da mutane fasikai idan mutai zama fasiki mai saba wa Allah da san zuciya to Allah ba zai shirar da shi ba Allah zai kyale shi ne cigaba da halaka Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
wa in qala isa bin maryama ya bani isra
Allah ya ce wa idh qala isa ibn maryam ba su labarin lokacin da isa dan maryamu yace ya bani isra'il ya ku bani isra'il inni rasulullahi ilaykum lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku ya ku bani isra'il musaddiqan lima bayna dayya min at-taura kuma na zo ne ina mai gaskata abin da ya gabace ni na at-taura littafin annabi Musa ba na zo bane dan na kareta annabi Musa na zo ne ma dan na gaskata shi in tabbatar da abin da yazo da shi gaskiya ne wa mubashiran bi rasulin ina mai kuma muku albishir da wani manzo ya'ti min ba'di wanda zai zo a baya na bayan na bar duniya ismuhu ahmad yace sunan shi ahmad haka Allah ya kira annabi a at-taura haka ya kira shi a cikin injila ya sake mimmita wannan a cikin alqur'ani mai girma haka annabawa da yawa suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce falamma ja'ahum bil bayyinat a lokacin da gaskiya ta bayyana musu annabin yazo shi shi annabi Ahmad din kalu suka ce hadha sihrun mubin wannan kawo sihiri ne ƙarya ne ba shi bane wannan matsafi ne ya iya bayani ya iya kaza kuma duk malamin ba yahudi ko malamin ba nasari da yaga annabi ya san shi ne sai da suffan shi gaba ɗaya kaf sai da Allah ya bayani cikin at-taura da linjila wannan aya Allah ce wa'iz qala isa ibn maryam ba su labarin lokacin da isa dan maryamu ya ci ya bani isra'il ya ku bani isra'il inni rasulullahi ilaykum ni manzo ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna da min at-taurati ina mai gaskata littafin annabi musa na at-taura da ya gabace ni yace mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad ina muku albishir da wani irin manzo da zai zo bayana ya faɗi sunan shi mai yawan yabon Allah shine ma'ana Ahmad to ya tabbata cikin alqur'ani mai girma Allah ya bada labari cikin suratul a'raf dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahu fit tawrat wal injil mutane na ƙwarai mummunai sune waɗanda suke bin wannan annabin wannan manzon al-ummi wanda baya karanta bu baya rubutawa saboda tsaro da Allah ya bashi dan kar a ce shi yake tsara alqur'ani mai girma sai Allah ya ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wannan annabin da suka samu labarin shi a rubuce cikin at-taura da injila shi yasa kullum bible ake sake shi kullum sake bible ake duk abinda bai dace da wannan zamanin ba sai a cire a saka abinda shi ake so shi yasa idan ka dauki bible na yanzu kaso mafi yawan shi gaba ɗaya tasuniya ne da annabi isa zai dawo ma bai san wannan magana ba in ka dauki tsohon alkawari da annabi musa zai dawo zai ce wannan duk bai san wannan magana ba turawa ne da sarakunan turawa na girkawa suka dinga tsara waɗannan abubuwan bisa misleading din yahudawa yahudawa sun yi haka ne dama dan a bata addinin ya zama sun yi nasara da su ta wannan wurin shi yasa babban abin da yahudawa yake damuwa da shi shine yanda ya kasa batar da musulmai ya bata alqur'ani mai girma hanyar da za a bi kawai a dinga kakkashe su shi yasa a kashe su a can a kai musu hari a can saboda an tabbatar da wannan addinin kace zaka canja shi ma ba zai yi ba sai da shi a fahimtar yahudawa Christianity ba bukatar mu faɗa da su dan ƴan wuta ne mun gama da su haka suke cewa bible din mun canja shi mun bata komai mun sa sun ce Isa dan Allah ne mun batar da su Maryam kaza ne ba sa kan addinin gaskiya to bai yahudi yayin nasara a wannan wurin to amma musulmai kuma sun dage qur'anin nan shine kuma qur'anin ba zai iya canzuwa ba duk sun haddace shi ka san duk duniya kaf duk duniya babu kirsan da haddace bible wannan ka fade shi a ko ina yanda ake haddace qur'ani da ka duk duniya babu kirsan da haddace bible to babban abin da ke ba su mamaki duk wanda ya haddace bible kuma musulmi ne wannan abin yana da abin mamaki babu kirista ɗaya director da ya haddace bible duk duniya an sha challenge din su a wannan sun kasa kawo ku kawo kiristan da ya haddace bible ayi muqabala da shi da ka ba zai iya ba sai dai ya ce ina ne yana dubawa ka duk inda ake muqabala da su ka duba a kawo fasan da yafi kowa ilimi a gari za ka ga yazo da bible din shi a hannu amma alharan ba zai zauna ya taja ba bukatar sai ya rike qur'ani sannan suna mamakin ya akai musulmi suke haddace littafin nan kalli Ahmad Didat duk ayan da ka kawo zai gaya ma gabanta da bayanta kalli su Zakir Naik waɗannan manya na duniya kenan to su ƙanana ma ga su a kowane ƙasa ku akwai a Najeriya akwai a Ghana akwai a ko'ina a duniya to wannan yana nuna maka mu'jizan da Qur'anin ke da shi abu na farko kenan abu na biyu bayan annabi Isa da annabi Musa din da suka bada labari cewa annabi zai zo har ga sunan shi a cikin at-taura da linjila to sai Allah ya ce a cikin Ali Ibrana babu wani annabin da ya zo a tarihin annabawa kaf ba tare da Allah ya kirawo shi ba ya ce ina so ka min alƙawari akwai annabin ƙarshen zamani da zai zo in ya zo kana raye zaka bi shi yace Allah zan bi shi na maka alƙawari zaka taimake shi yace zan taimake shi Allah yace annabawa kaf sai da suka Allah wannan alƙawari Allah ce wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin duk annabawa kaf sai da suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisi wanda ibn abi hatim ya kawo shi a cikin tafsirin shi Muhammad ibn Ishaq sahibu sirah ya ruwaito shi ya kaibin kasir ya kawo cikin tafsiri da sanadi kai tsaye zuwa ga Khalid bin Ma'dan an annabi sallallahu alaihi wa sallama an ashabi rasulillahi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama annahum qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhbirna an nafsika ba mu labarin kanka ka ba mu labari game da kai sahabbai ke tambayan annabi kala sai annabi ce da'watu abi ibrahim ni addu'an babana ne annabi ibrahim ai tun annabi ibrahim na raye ya roki Allah akan aiko ni a aiko ni kuma a makka yace wa bushra isa kuma ni albishir din annabi isa ne gashi nan mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace ni albishir din annabi isa ne addu'a annabi ibrahim kuma shine cikin suratu albaqara rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ila akhir alaya sai ce wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru basari min ardi shar yake cewa mahaifiyata a lokacin da ta dauki cikina ta ga wani haske da ya fita sai da ya haska ainihin birnin Sham to alamun musulunci zai ka har wurin kenan mahaifiyarsa tun kafin ta haife shi Allah ya nuna mata wannan haske ne kawai ta ga ya tafi daga jikinta har sai da ya haska katangan manya-manyan sarakunan Sham na Rumawa kenan sannan ya sake faɗa shi annabi a cikin wani hadisi yace inni inda Allahi la khatamun nabiyyin yace ni a wurin Allah ni ne annabin ƙarshe daga kaina an kulle babu wani annabi da zai ƙara zuwa sai ce wa inna adam tabbas annabi adamu lamun jadalun fi tinatihi tun ba a hura masa rai ba an gama halittar shi yana ajiye kafin a busa masa rai Allah ba da labarin ni annabi ne kuma zan zo ne annabi adam din tun ma ba a gama halittar shi ba Allah ya gaya mala'iku a ƙarshen zamani za a yi wani annabi sunan shi wane shine shugaban annabawa shine annabin ƙarshe shine wane shine Allah ya dinga faɗan falalan shi tun adamu ma ba a gama halittar shi ba to annabi da ya bada wannan labarin sai yake cewa mahaifiyata wannan hasken da ta gani sai ce haka iyayen annabawa da ma suke gani duk annabin da mamarsa ta haife shi to a lokacin da ta dauke cikin shi sai ta ga wannan hasken sai dai hasken misali kamar girma ne wani hasken kila daga nan zuwa bakin cross misali wani a ce zuwa tumfure wani zuwa iyafar wani zuwa alƙalari wani bauchi wani har ya kallon ka wani zuwa bakin teku a Lagos misali da ke bayarwa to saboda darajoji ne annabawan suke wani yafi wani to annabi dai mahaifiyarsa ta ga irin wannan hasken kuma ya faɗi ta shi albishir ne na annabi Isa addu'a ne kuma na annabi Ibrahim alaihi salam sannan abin da ke ƙara tabbatar da cewa shi manzon Allah alaihi salatu wassalam da gaske duk wani kirista ya san shi gaskiya ne sai dai in bai fahimci littafin da yake rike da shi ba akwai ruwaya ingantacciya wanda ruwaya ce Hassan Imam Ahmad dan Hanbal ya fidda ita, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ce sanadi ne hasan. A lokacin da Annabi umarci sahabbai su bar Makka su tafi Habasha su hijira, saboda Makka ta yi zafi a lokacin da suka tafi Habasha, Abdullahi dan Mas'ud shi ya bada labari dan yana cikin tawagan da suka tafi kasan Habasha. Kasan Habasha a yanzu ita ce kasan Ethiopia da Eritrea da wani yanki na Somalia, in an hada gaba da ita ake cewa Habasha. Da suka tafi wannan kasan, suka je suka sauka a wannan garin, su 80 suka bar Makka. A ciki akwai Abdullahi dan Mas'ud, akwai Ja'far wan Sayyidina Ali, akwai Abdullahi bin Mas'ud, Abu Musa, Usman dan Affan, suna daidai wa suka tafi. Hadda mata Ummu Salama kamar tana ciki. To da suka je wannan garin, abin da ya faru shine mun sha ka wannan kissan auren karatu. Su sun gudu sun bar Makka saboda an dame su a Makka. Sai kafiran Makka suka tawaga bisa jagoranci Amr ibn al-As, a lokacin bai musulunta ba. Aka ce ku je wurin sarkin Habasha ku ce a dawo mana da mutanen nan. Suka shirya suka hau dokuna suka tafi. Da suka je Habasha aka kai su fadan sarki. Su sahabbai da suka zo kawai sun samu bayan gari ne suka kafa tentunan su suka zauna. Ba su shigo cikin gari ba. Dan Annabi ya ce ku tafi kasan Habasha ku zauna, akwai wani sarki yana bin addinin Annabi Isa, ba a zalunci a kasan shi. Da suka shigo Habasha suka zo wajen babban gari suka kafa tentuna kawai suka zauna. To lokacin akwai aminci ba irin yanzu ba. Da waɗannan suka zo he suka ce da shi, bayan kai su fadan sarki akwai waɗansu mutane baki sun zo garin ka. Waɗannan mutanen fitinannu ne. A Makka ma laifi suka yi. Sun zagi iyayensu, sun zagi allolinmu, sun yi kaza, sun yi rashin mutunci, shine muna neman su suka gudo suka dawo nan suka zauna. Muna neman ka ba mu su mu tafi da su dan a ji a musu hukunci. Sarki ya ce a je a kira su in ji ta bakin su. Aka tura fadawa suka je suka tafi da su. To Ja'far sai ce ana khatibukum al-yawm. Yau ni ne mai magana in an ji kar kowa ya magana. Saboda Ja'far Allah ya hore mishi magana. In dai bayani ne ko a gaban shedan ne zai. Balle wani sarki. Yace ku wani sahabi kare ya magana aka je. Duk tambayar da za a yi ku bari da ita. Sahabbai ko suna da da'a. Kowa ya yarda. Da aka zo fada da aka shigo sai su sa Amr ibn al-As waɗanda aka turo su daga Makka akan akama sahabban suka je suka yi sujjada a gaban sarkin suka gaishe shi suka koma su gefe suka tsaya. Ja'far na shigowa sai ya sarki sallama assalamu alaikum bai sujjada ba. Suka ce ka gani ku ba su da mutunci dama akwai reni kalle sha tsaye a gaban ka waina ma sallama a zo gaban sarki ba za zube a kasa yi sujjada ba. Yace ba ruwanka. Sarki ya amsa sallama sai ya tambaye shi yace daga ina kuke me ya kawo ku wannan kasan. Sai shi Ja'far yace da shi ranka ya dade inna Allah ba'atha ilaina rasulan Allah ne ya aika mana da wani manzo fa amarna alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla. Daga cikin umarnin da ya mana kar mu sujjada ga kowa sai Allah, shi yasa kai babu maka sujjada ba. Allah kadai yake wa sujjada. Yace na biyu wa amarna bis salati ya umarce mu da sallah. Yace na uku waz zakka ya umarce mu da zakka. Amr ibn al-As yana cikin magana ya umarce mu da kaza, ana kashe ayya mata, ya hana mu, ana fiyade, ya ce haramun ne, ana shan giya, ana kaza, ana rashin mutunci, duka ya hana mu wannan. Ya umarce mu da sada zumunci, da girmama manya, kar mu yi kaza, da mutunta mata, duk ya dinga lissafawa. Amma Ibn al-As sai ga alamun sarki fa yana sauraron shi sosai. Yace ranka ya dade ƙarya yake maka, suna zagin Annabi Isa ma. Ya ga alamun za a kare su. Sai ce ai zagin Annabi Isa suke, kuma kai ka imani da Annabi Isa. Kala sai sarki ce ma taquluna fi Isa ibn Maryam, me kuke cewa dangane da Isa dan Maryamu me matsayin shi a wurin ku wa ummuhu da mahaifiyarsa qala sai yace Isa dan Maryam naqulu kama qala Allah azza wa jalla matsayin shi a gumin muna fadan irin abin da Allah ya fada game da shi huwa kalimatullahi shi kalman Allah ne wa ruhuhu alqaha ila Maryam ruhin Allah ne da ya jefa a cikin nana Maryam ta dau ciki babu miji sai ce bari mu karanta maka sai fara karanta suratul Maryam tun daga farkon sura sarki yana saurare shi har aka zo kissan nana Maryam ana kissan Maryam kawai sai aga sarki na hawaye Amr bin Asa ce an samu matsala tun daga sarki na kuka ce an samu matsala zai sarki yace idan ya ƙara magana a daure shi kar ka ƙara cha tak da ya gama karanto kissan nana Maryam sai sarki ya tsaye da shi sai ce ya ma sai daga sandan mulki da ke hannun shi sai buga ta a ƙasa da kaga sarki yayi wannan to akwai matsala kenan da ya daga sandan ya buga caka ta da ƙasa yace ya ma'asharal habasha ya ku taron mutanen habasha wal qissisina ruhban da manyan manyan malaman coci da rabin rabin da pastors duka yace ina sanar da ku dan an cika a fada duk manyan malaman coci an gayyato su suna zazzauni yace wallahi na rantsa da Allah yace ma yaziduna alal ladina quluhu fihi duk abin da ya fada bai kara abin da muka fada game da Isa ba sakon iri ɗaya ne sakon Isa da sakon annabi sunan ba su da bambanci sai yace kun ga wannan mutumin mulkin shi sai ya zo har inda nake tsayen nan shi yasa na buga wannan abu yanda na cika wannan sanda a ƙasa haka sai addinin shi ya shigo har nan wurin ko sai ya mulki wannan wurin sai yace marhaban bikum maraba da ku baki yace wabiman jittum min indihi maraba da wanda kuka zo daga wurin shi wannan annabi shi ma ku ce ina masa maraba yace ashhadu annahu rasulullahi ce na shaida shi din nan manzon Allah ne sai ce wa annahu allazi najidu fil injili shi wannan annabin shine wanda muka samu a cikin linjila wanda Isa ya ba mu labari sai ce wa annahu allazi bashara bihi Isa inzilu haythu shi'tum ba wai jejin da kuka zauna ba ku zauna duk inda kuke so a cikin garin nan yace wallahi na rantsa muku da Allah laula ma ana fihi min al-mulki in banda wannan mulkin da nake rike da shi na Habasha babban daula ce kuma a duniya la'ataituhu da na bar mulkin nan na koma wurin shi yace hatta akuna an ahmilu na alaihi da ne zan dinga rike masa takalmin shi atake musulunta yace ku kuma ko ku bar garin nan ko kuma in sa ai maganin haka suka juya a guje suka koma Makka suka ce ai da ma ba mu je ba mun je kuma komai ya lalace yanzu babban sarki a duniya ya musulunta yana cikin manyan sarakunan duniya guda hudu masu karfi a lokacin shi yasa da annabi ya ji labarin ya rasu Allah ne ya sanar da annabi yana rasuwa aka turo malaika Jibrilu aka ce na ja shi ya rasu sarkin Habasha annabi ta rasa bai ce ku zo min salatul ga'i Jabir ya ce ina son guna hudu aka yi wannan sallah to shi yasa duk kiristan da ya fahimci Bible ya san manzo Allah gaskiya ne duk wanda kaga yana cewa annabi ba gaskiya bane ɗayan biyu ne ko jahili ne tantiri ko kuma ya sani yana jayayya akan son zuciya ba zai fita daga cikin biyun nan ba zamu tsaya nan saboda lokaci zamu ƙarisa gobe insha Allah abinda muka karanta na dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya jahar mu ta Gombe Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda ke ba mu tsoro na insecurity musamman a yankin yammacin kashere zuwa Sidigari har zuwa cikin Bauchi state ya ubangiji wannan al'amari da ana ganin shi kaman wasa Allah ka sa ka rizamo da gaske Allah duk wanda yake da hannu wurin kawo wannan fitina Allah ka lalata shirin shi Allah ka tona musu asiri ko cikin 'yan siyasa ne ko sarakuna ne ko ƴan kasuwa ne ko talakawa ne duk wanda ke da hannu wurin kawo fitina a jahar mu ta Gombe ko a dukkanin arewacin Najeriya gaba daya Allah ka tona musu asiri Allah ka lalata shirin su Allah duk wanda ke da niyyar ya kawo gyara akan wannan al'amari cikin jami'an tsaro da masu mulki Allah ka taimake su Allah ka dakile wannan insecurity a wannan kasa tamu ya Allah ka taimake mu da taimakon ka ga zaman da agajinka ya ubangiji duk abin da yafi karfin mu ya Allah ka fi karfin shi Allah ka iya mana shi marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya ubangiji duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah ka yassare mana al'amuran mu Allah ka mana albarka cikin rayuwar mu ka sanna albarka cikin dukkanin al'amuran mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم